الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na bace lissafi yau da yake lissafin Nigeria daban da lissafin kasan da na baro, amma dai ina zaton yau 21 ga watan Ramadan, hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shekara ta 1440, wanda yayi daidai da 26 ga watan Mai shekara ta 2019 miladiya. Mun yi dogon hutu ko da yake da alhamdulillahi malam Dr. Muhammad Kabir ya daura a cikin karatun da muka tsaya. Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma dama dai haka rayuwa take, abubuwa wasu na shigowa cikin wasu. An ce za a tashi a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu 'alaykum al anamila min al ghayzi qul mutu bi ghayzikum inna allaha 'alimun bi dhati sudur. Amma na roki a koma baya kaɗan daga wannan ayan, saboda mas'alar ta shafi wasu mas'aloli. Dan haka zamu faro daga baya kaɗan daga kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi, sai mu hada insha Allah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله سبحانه وتعالى يقول كلنا مسلمين، ko ne mafi alkhairin al'umman da Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar wa mutane. Kuna umurni da abin da ya kamata, da abu mai kyau. Kuna hani da mummunan abu. Kuma kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuna imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Da ma abuta littafi, mazowa littafi, Yahudu da Nasara, su ma da sun yi imani irin yadda kuka yi imani, da ya fi kasancewa alkhairi gare su. A cikinsu akwai mu'minai, sai dai kuma da yawa daga cikinsu fasikai ne. Wannan ayan tana sifanta al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al'ummar da idan ta tsaya akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mata, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata umarni da shi, to za ta sifantu da mafi alkhairin al'umma cikin al'ummu. Shi wannan khairiyya, kamar yadda muka sani cewa ku ne mafi alkhairin mutane, abu ne wanda yana da sharadi, yana da sharadi. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana waɗannan sharadin a cikin wannan aya: ta'muruna bil ma'rufi wa tanahawna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Kun kasance kuna umurni da abu mai kyau, duk abin da ya kamata na alkhairi kuna umurni da shi, kuna hani da dukkan abin da yake mummuna, sannan kuma ƙari akan wannan kuna imani da Allah. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala, galiban mutum baya girma, baya samun matsayi wajen Allah subhanahu wa ta'ala kawai saboda nisba, wato saboda shi dan wane ne, ko saboda yana da dangane da wane kadai. Wannan kadai zai taimaka, ba za a ce baya da asali ba, amma sai ya haɗu, watan baya da amfani ba, sai ya hadu da kyawawan ayyuka. Idan ya hadu da kyawawan ayyuka, to sai mutun ya zama mai girma wajen Allah subhanahu wataala. An ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramun nasi ko yace zaka Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim al-Karim ibnu al-Karim ibnu al-Karim ibnu al-Karim. Kaga me wannan yake nufi? Za a iya samun girma saboda iyaye, za a iya samun girma saboda ni dan wane ne ko ni jikan wane ne, amma da sharadi daya shine a bi hanyar wannan wane din ya zama abin da yake kai, kai ma shi kake kai. Saboda haka wannan khairiyyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta al'ummar musulmi da shi, ba kawai ya sifanta su ne kadai saboda wani alama a fuskan su koko saboda wani zabi na daban, a'a, ya sifanta su ne saboda abubuwan da Allah subhanahu wataala ya faɗi na sifofin su, kamar yadda aka ambata a wannan aya. Kuna umurni da aikin alkhairi, kuna hani da mummuna, kuna imani da Allah subhanahu wataala. Sannan idan muka kula a cikin wannan aya, Allah subhanahu wataala ba cewa ya kuntum khaira ummatin ukhrijat fil nas ba, ba cewa ya ku ne mafi alkhairin al'umman da Allah ya fitar cikin mutane ba, a'a, cewa Allah ya ku ne mafi alkhairin al'umman da Allah ya fitar wa mutane. Kamar dai Allah subhanahu wataala ya tadar da ku ne don ku amfani sauran halittan Allah subhanahu wataala, don ku taimaki sauran halittan Allah, don ku jagorance su zuwa tsira, zuwa yardan Allah subhanahu wataala. Sauran al'ummomi kamar yadda zamu gani a cikin Banu Isra'ila, Allah subhanahu wataala ya yi alƙawurra da su, ya daura musu abuwa, amma duk sun saba alƙawurra. To saboda haka sai aka zo kuma da al'umman Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, su ma akan alƙawurra. Daga muhimmin abin da nake so in nuni da shi a nan shine, kada mu dauka kawai shikenan dan mun ce mu musulmai ne da shahadatul milad kamar yadda wani malamin mu yake fadi, watan kawai dan an haife ka da sunan musulmi, baka yi aikin musulmai ba, baka rike halayen musulmai ba, baka yi ayyukan musulmai ba, amma shikenan kana tunanin wannan khairiyyan tana cikin ka. Zamu ga yadda Allah subhanahu wataala ya gaggabe ya ciccire wannan sifofin khairiyyan daga ahlul kitabi, saboda basu bi abin da Allah subhanahu wataala ya musu umurni da shi ba. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum, da mazowa littafi sun yi imani da yafi zama alkhairi gare su, minhumul mu'minuna, ko da yake a cikin su akwai wadanda cikakkun mu'minai din, irin su Abdullah ibn Salam, Allah ya kara masa yarda, wa aktharuhumul fasiqun, sai dai mafi yawan su fasikai ne. Kaga Allah subhanahu wataala yayi amfani da kalman fasikanci anan, saboda duk da fasikanci zai iya nufin kafirci, zai iya nufin zame kafa, zai iya nufin abubuwa da yawa, amma dai ka san galiban kalman fasikanci mustalah ne da ya amfani da shi, ana nufin mutumin da kolewa yasa ya kasa bin Allah, shi abubuwa na saban Allah da sauransu suka sa ya kasa biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala. To wannan bijirewa Allah da suka yi, Allah subhanahu wataala ya sifanta su wannan, kuma shine zaka samu mafi yawa har tashin kiyama, zaka samu waɗansu su ba musulmi bane, ba ahlul kitabi bane, amma sun fi kowa ta nassu, watan kamewa da ibada da abubuwa, amma kuma sun rasa littafi, suna da zuhudu, suna da abubuwa, kamar kila in ka kalli irin budhiyun ko masu bin addinin Buddha, zaka samu mutane ne masu tanassu kwarai da gaske, ko masu bin addinin Brahma da sauran makamantan waɗannan. Amma su ahlul kitabi al-yahud wan nasara, sifa mafi shahara a cikin su shine bin son soyayyar rai da zamewan kafa, shine abin da yake hana su imani da Allah subhanahu wataala, ko ko yake hana su karban addinin musulunci. Na
lan yabrukum illa azi wa in yukatilukum yuwallukum ladbar thumma la yunsarun.
Lan yadurrukum illa adha wa in yukatilukum yuwallukum ladbar thumma la yunsarun. Allah subhanahu wataala yace ba za su taba cutar da ku ba, sai dai kawai dan cutar da baya wuce jiki, wannan fata. Wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar, in kuma za su zo su yaƙe ku, to ko za su juya da baya za su gudu. Thumma la yunsarun, sannan kuma Allah subhanahu wataala ba zai taimake su ba. Lan yadurrukum illa adha, Allah subhanahu wataala cutarwa a wajensa wanda yake itibarin sa shine cutarwan imani, shine rasa imanin mutum, shine rasa kusanci da Allah. Amma duk abin da za a rasa, shi yasa zaka ga annabawan Allah, zababbu wajen Allah subhanahu wataala, dukkan nau'o'in cututtuka da za su iya hawa a jiki,
banda wanda zasu sa a kyamace su. Kamar misali a ce Boros misali, wannan ba zai yi ga manzo ba, saboda shi dan sako ne, idan ya dauki irin wannan cutar zai zama dalilin kyamata. Amma cututtuka na jiki, rashin lafiya, kamar jin ciwo da makamantan wannan, duk zai iya faruwa da su, saboda wannan jikin a wajen Allah subhanahu wataala ba shine abin kulawa ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala ce lan yadurrukum illa adha, duk abin da zasu yi maku ba zai wuce cuta wanda zai shafi fatan jiki ba, in kun tsaya da imani, in kun tsaya akan shari'a, kun tsaya akan as-siratul mustaqim. Wa in yuqatilukum, in kuma za su yake ku kuna rike da wannan imanin, to inna jundana lahumul ghalibun, in za su yake ku kuna rike da abin da Allah subhanahu wataala ya aje ku akai, to lallai Allah subhanahu wataala zai taimake ku, Allah zai karfafe ku, zai daukake ku. Amma idan kuka janye daga abin da Allah ya aje ku akai, wani malami yana bada misali yace kwatankwacin wannan, na ce wani yukaci hukum yi wallukumul adbar, zai ce gashi kuma yanzu ana yaki da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, kuma ana nasara akan musulmi, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. In kaga an yi nasara akan musulmi, to musulmi ya bar abin da Allah ya aje shi akai, sai Allah ya bar shi da kokarinsa. Amma in ba haka ba, ba zai yiwu ba. Allah subhanahu wataala ya yi alkawari kullum sai ya taimaki runtunarsa. Wani malami yana ba da misali ya ce kwatankwacin wannan, kamar mutum ne musulunci, kamar mutum ne ya zo wajen likita ba ya da lafiya, kaga ka tashi ka zo wajen likita, ai ba wanda ya tilasta ka, da zaɓin kanka ne ka yi tunani da rashin lafiyar nan ya kamata in je in sami likita. Amma daga lokacin da ka je wajen likita, to duk wata irada taka, duk wani dabara naka da wani kokari naka da yin kanka, sai kuma ka aje shi. Duk abin da likita, in likita ya ce kwanta a gadon nan sai ka kwanta, in ya ce daga kafa sai ka daga, in ya ce ka aje sai ka aje, in ya gama in ya rubuta magunguna ya ce ka sha wannan sau kaza lokaci kaza, sau kaza lokaci kaza, sai ka bi duka abubuwan da ya umurni yanda ya yi umurni. To haka musulunci yake. Idan mutum la ikraha fiddin kar ta bayyana rushdu min alghay, idan mutum ya zo yana so ya shiga musulunci da kansa, ya yarda ya cewa Allah subhanahu wataala shi ne maganin cutansa yake wajensa, Allah subhanahu wataala shi ne tsiransa yake wajensa, to idan ya yarda ya miƙa wuyansa ya yi imani da Allah subhanahu wataala, ya yi imani da Allah, to shikenan ba ya da sauran irada kuma, ba ya da sauran zaɓi, sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi masa, sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aje shi a kai. To a nan shi ne irin waɗannan da su ne musulman gaskiya, wanda suka kasance suka kankance suka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala, irin wanda wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar, in da za su yaƙe irin waɗannan musulman, to lallai za su juya baya, kuma thumma la yunsarun, ko ba za a taɓa taimakonsu ba. Amma daga lokacin da musulmi ya bar manhajin Allah, daga lokacin da musulmi ya bar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya aje shi, to daga nan Allah subhanahu wa ta'ala zai bar shi da as-sunanul kauniyya. As-sunanul kauniyya shi ne gwargwadon dabarar mutum da iyawansa ta fishe shi, saboda ba wanda yake yi dan Allah, kuma yanzu ba wanda yake ɗaukar kalman Allah, ba wanda yake yi don ɗaukakan kalman Allah, ba wanda yake yi don, kamar da yadda muka san yadda abinda Allah subhanahu wa ta'ala kuma jahada man jahada li takuna kalimatullahi hiya al-ulya, ko ba wanda yake yi don ɗauka, wannan yana yi ne don garinsa, wannan yana yi ne don kansa ya sami matsayi, wannan yana yi ne don ya sami abin duniya, wannan yana yi don a'a yana faɗa da wancan, yana son ya nuna wasu iyakansa, duk dai dalilai na duniya. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya barku da sunan na kaunu na rayuwa, wanda ya fi ƙarfi, ya fi dabara, ya fi iyawa, ya fi dagewa, sai ya yi nasara. Allah Ubangiji ya taimake mu.
ضربت عليكم ذلة أينما كنتم إلا بعبد من الله وعبد من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون ذلك ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an wajabta masu kaskanci aina ma suke duk inda suka rufa suna cikin kaskanci illa bi hablin min Allah ko duk inda ka same su zaka same su cikin kaskanci illa bi hablin min Allah wa hablin minan nas sai da wani igiya daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da wani daga wajen mutane وضربت عليهم المسكنة فنهم أن فردن تامسوا تلوشي نزوشي ذلك بأنهم كانوا يفرون بآيات الله وأن الدليل كوا سبودة سنكسن وباؤوا بغضب من الله سنكوما سنتابي دفشن الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يفرون بآيات الله وأن يفرون سبودة سنكسن سنكافر وآيوين الله سبحانه وتعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق كما سنع شهادة ترد النباوان الله بعد حقيبا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وأنهم كما يفعلون يصبوا دا سابا والله يتأدن شيء دسوء كسن شيء أجل ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وأن آية in mun lura akwai irin ta a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana an sa musu talauci da zilla da kaskanci wa kuntum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fatra rabbaka yukhrijana min ma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adatiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ibtu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alayhim ad-dillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah to wannan zai yi kace yaya ga yahudawa duk daukakan da suka samu da matsayin da suka samu amma kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duribat alaihim ad-dillatu wal maskanatu Allah ya sa musu kaskanci da talauci amma kuma gashi kuma yanzu a iya cewa kaman sun fi kowa dukiya da arziki da yawan yarwan abin hannu da sauransu to wato wannan ayan tana cikin mu'jizozin alqur'ani saboda abu da ya bada labari har abada abin da zai ci gaba da faruwa abubuwa biyu ne Allah ya fardanta musu amma an muka kula daya daga ciki zai yoyu in kana da wani wanda zai taimake ka zai tsaya maka ba za a ganshi ba tare da kai shine billa din wannan kaskancin na biyu kuma maskana in Allah ya riga ya rubuta wa mutum maskana sai ya zama irin na wancan wanda aka ba shanun nan ko aka je a faɗa masa an ba sa shanu ya rasu a lokacin saboda Allah ya rubuta mashi maskana to Allah subhanahu wa ta'ala nan sai ya ce mana duribat alaihim ad-dillatu aina ma thuqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas menene hablin min Allah duk duniya kana ganin ana fadin al'umman musulmi su ne suna kofa san samun daulolin musulunci musulmai suna kafa dauloli da sunan addinin musulunci sauransu amma duk duniya ba wata al'umma mai da'awan samuwanta ya ta'allaka da alkawarin Allah sai yahudawa ba yahudai ne zai zo ya sami gidanka ya ce wannan gidan naka shekara 4000 da suka wuce a littafin mu a taura an gaya min ce wannan wane dan haka fita ka bani ko ba haka bane ko ba haka suka yi wa Falastin ba sun zo sun sai mutane suna zaune suka ce ai a littafin mu an gaya mana za mu zo mu tare a nan wajen kuma dama wannan ardul mi'ad ne garin mu ne tun asali saboda haka ku tashi ku bar mana garin garin da kaka da kakannin Falastina wannan dunnan suke sai zo ya ce a'a ka tashi ka bar mashi wannan garin kamar yanzu dai misali a ce an yi wasu al'ummu shekara 5000 da suka wuce a Abujan nan sai suna da wani ragowar su a can Japan sai kawai su a bisu tarihi su karanta a takarda cewa aiko asalin shekara 10,000 daga Abuja suke sai su tattaro su dawo sai su ce duk ku tashi ku basu Abuja garin su ne ku basu da bagi din da suke Abuja da fulanin ainihin masu garin da sauran mutanen garin da sauran ƴan cirani duk a tashi a basu garin su garin su to kaga wannan ai bai dace da hankali ba amma hujjan su za su ce maka ai alƙawarin Allah ne ardul mi'ad alƙawarin Allah ne Allah ne ya yi musu alƙawari to kaga bi hablin minallah duribat alaihim billatu aina ma tuqifu dai inda za ta same su illa bi hablin minallah za su ce ai wani alƙawari ne na Allah ya sa muke nan alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yayi alƙawarin da su da gaske to amma fa duk sun saba alƙawarin gana a bakara mun karanta wa idh akhadna wa idh khadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulul lati husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun thumma antum ha'ula'i تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم أسارى تفادوهما ومحرم عليكم إخراجهم حتى أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وهكذا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأصينا قالوا سمعنا وعصينا kaga Allah subhanahu wa ta'ala duka yana ga mana menene hablin min Allah da Allah ya musu shine alƙawurran da Allah ya musu wannan mawafiqu da suka yi ta dauka to amma duka sun saba Allah ya ce ku yi kaza ku bi iyaye ku bi mazmunta ku bauta wa Allah shi kadai ku kada ku kanka zubar da jinin da Allah ya haramta ku rike alƙawari duk sun saba amma kuma suna nan suna takama wai su masu alƙawarin Allah to abin da nake so mu gane anan shine kada fa mu ma muna musulmi mu saba alƙawurran Allah ko mu dinga takama da laƙabi dole ne in kana son ka zama musulmi cikakke to sai ka duba menene sifofin musulmi a wajen Allah menene sifofin mu'mini a wajen Allah ka sifantu da waɗannan sifofin me waɗansu alƙawurran kwatankwacin wannan kwatankwacin wancan likita ka zo wajen shi da kanka ya baka magunguna ya sa ka akan tsare tsare ka je ka aje magungunan gaba ɗaya ka sa su a drawer ka kulle baka sha ya hana ka shan wasu abubuwa ko amfani da wasu abubuwa ka ci gaba da amfani da su amma da ciwo ya karka sai ka ce wai Allah ga ba ta mallan din da likita na babban likita wani shine fa likita na amma kuma je yanda ciwo yake yi da ni ai laifinka ne an sifanta maka magani baka dauka ba saboda haka kai ma a matsayinka na musulmi alƙawarin da ka dauka na Allah subhanahu wataala dole ne shine hablullahi kai ma da yake hannunka dole sai ka cika shi daga cikin mu'jizan qur'ani a cikin wannan ayar duribat alaihim billatu aina ma tuqifu illa bi hablin minallahi wa hablin minan nas wa hablin minan nas wa hablin minan nas wannan ayar ta sauka kafin America ta zawo wa Isra'ila bodyguard da fiye da shekara 1400 kafin America ta dinga buga sandar veto a majalisar ɗinkin duniya akan duk wani abu da zai taɓi maslahan Yahudawa da fiye da shekara 1400 da wani abu Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana duribat alaihim dhillatu aina ma suqifu illa bi hablin min Allah wa hablin minan nas sai sun jingina da wasu mutane mutanen sun rike su sun tsaya musu sannan za su iya wani abu a rayuwa ba inda za ka same su a duniya face sai dai idan wasu sun tsaya musu sun kare su suna kare musu maslahan su to sannan za su iya tsayuwa illa bi hablin min Allah wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin min Allah sun tabe sun koma baya sun tabe da sun juya da fushin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare wa duribat alaihimul maskana sannan kuma kaga anan a can an ce duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu anan sai aka raba saboda shi dhilla zai iya tashi saboda wannan hablin minan nas din sai mutane sai kaman babu zilla din to shi yasa sai aka raba su anan sai aka ce duribat alaihimul dhillatu sai aka yi bayanin abin da yake kunshe da duribat alaihimul dhillatu bayan an gama sannan aka ce to duribat alaihimul maskana shi wannan ba abin da zai raba su da shi duk dukiyan ba yahudi duk abin da ya mallaka in ka gan shi yana nan amilatul nasiba sannan in ka ganshi idan ka nemi wani wanda ba bai hude ba mai rabin abin da yake da shi sai ka ga rayuwar wancan wanda ba bai huden ba yafi kyau tufafinsa sun fi kyau wurin zaman sa yafi kyau kullun yana cikin tsumma ina fatan mun fahimta kullun yana cikin tsumma saboda mene kullun yana cikin kaskantacciyar rayuwa saboda mene saboda Allah subhanahu wataala ya ce wa duribat alaihimul maskana Allah ya fardanta musu ya tilasta musu watan talaucin zuci saboda haka koyaya ka bashi abin duniya gashi dai sun fi kowa dajewa wajen neman abin duniya sun fi kowa wahalan neman abin duniya sun fi kowa tara abin duniya amma sun fi kowa talauci a zuciya wa duribat alaihimul maskana ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق وانا كمني بياني سبور قدو أبايا وانا دليلي سور سنكزن جسنا كافر بجري وآيوين الله سبحانه وتعالى جاسنا انتهي وانا سكي غني gurgudun yadda mutum ya san ayar Allah gurgudun yadda idan ya bijire Allah subhanahu wataala zai tambaye shi akan wannan bijirewa ya kamata mutumin da ya zurfafa cikin sanin sciences mutumin da ya zurfafa cikin sanin ilmul akwan to ya kamata ya fi imani domin watan haqiqatul haqa'iq shine imani da Allah ita ce haqiqa mafi girma wacce ba ta bukatar dogara da komai duk wanda Allah subhanahu wataala watan bai shiryar da shi ya gane cewa wannan karatun da yake kana bincike akan dan adam kana ganin halaya a cikin kwakwalwa kana ganin wasu cells daruruwan miliyoyi kowanne yana dauke da Allah kadai ya san abin da yake dauke da shi na aiki inda ɗaya daga cikin zai ikhtilaf system din mutum gaba ɗaya zai ikhtilaf ka duba cikin jiki ka duba cikin jini ka duba jijiyoyi ka duba kasussuwa ka duba ilmoman da Allah ya tara da abubuwan da Allah ya tara suke aiki a cikin halittar dan adam sannan ka ce kuma wai sulfa wai kawai wannan mutumin ba wanda ya yi shi haka kawai ya sami kansa ka duba tsarin wannan malakut din ka duba taurarin nan wanda har yanzu ana maganar cewa har yanzu an tambaye wani masanin astronomist yawan taurari yace so in ka rubuta daya kai ta sanya zero duk lokacin da hannunka ya gaji abinda ka samu to kila yawan taurari ka samu adadin yawan taurari sun wuce lissafi ko wacce duniya ce mai zaman kanta akwai wanda sun linka duniyar mu miliyoyi ba daya ba ba biyu ba miliyoyi suna nan a cikin wannan kauna din sannan ka ce wai sudfa ne suka sami kansu duniyar nan kadai ta ishe mu ayoyin Allah ka duba tsirrai ka duba kiyashi ka duba tsauka duwatsu ka duba itatuwa kamar dai da Allah subhanahu wataala ya gaya mana to amma duka wannan kuma mutum ya bijirewa Allah ai kafircewa ya isa shi yasa Allah subhanahu wataala yana maida bayi zuwa ga wasu ba su bukatan aya don imani da Allah su sai dai Allah ya shiryar da su zuwa ga ayoyinsa wannan karfin imanin su ne ya kai wannan kulillahu thumma darhum fi awdihim yal'abun wasu kuma ayoyin Allah ne yake shiryar da su zuwa ga tabbatan samuwan Allah subhanahu wataala to kowanne daya ne cikin wannan wajibi ne dole ya kamata a ce mutum ya kalli waɗannan ayoyin Allah ya sallallai Allah da ya halicci wannan wannan abin ba haka nan suka yi kansu akwai mahalicci sani'un qadirun a bayan waɗannan shine Allah subhanahu wataala mahalicci guda ɗaya to su sun kafirce waɗannan ayoyin Allah sun shahadantar da annabawan Allah wa yaqtunul anbiya bi ghairi haqq dalika bima asaw wa kanu ya'tadun laysu sawaa
laysu sawaa min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون الله سبحانه وتعالى يقول ليس سواء با تيسك بقى با تي أهل الكتاب با كرأي مسك دنبور من أهل الكتاب أمة قائمة أتكين أهل الكتاب أكوي وسأل أمة واندو سنة يتلون آيات الله آناء الليل سنة karanta ayoyin Allah tsawon darare suna tsaye suna karatu suna tahajjudi suna qiyamul layli kenan wa hum yasjudun kuma suna masu jada ga Allah subhanahu wataala wannan ayar tana nufin cewa daga ahlul kitabi akwai wanda suke imani da Allah subhanahu wataala ko ko a'a wanda musulunci ma bai isan masu ba
bai isa zuwa gare su ba, su ake ce mu alul fatra, amma suna tsaye akan addinin alul kitabi din, a yanda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi ba su harrafa ba ko ko gurgurdan iko dai sun tsaya. Mun yi bayanin Zaid ibn Amr ibn Nufail a baya, ba zan maimaita ba, wanda ɗaya ne daga cikin irin waɗannan, kuma mun san Waraqatun Nawfal, ko da shi Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Hanafiyya ya bi ba ahlul kitabi ba, amma Waraqatun Nawfal shi Kirista ne, ko to amma suna tsaye akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu din, ba su harrafa ba, ba su baddala ba, suna bin Allah gurgudu. Allah subhanahu wa ta'ala ce laysu sawa min ahlul kitabi ummatun qa'ima, a cikin su akwai masu ibada a tsaye, yatluna ayatin lahi ana al-layli, suna tilawan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala tsawon dare, wa hum yasjudun, suna masu sujada ga Allah. Abinda aka sa yasa aka faɗi wannan, saboda a ibadan da Kirista da Nasara da Yahudi suke yi a yanzu babu qiyamul layli, ibadan su gaba ɗaya da rana ne a ka'ida. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sifanta mu'minan cikin su da abinda sauran su gaba ɗaya ba su, sai ya ce yatluna ayatin lahi ana al-layli mutum qa'ima, yatluna ayatin lahi ana al-layli, a farkon dare da tsakiyar dare da ƙarshen dare, wa hum yasjudun, kuma suna yi masu yawan sujada ga Allah. Duk da zaka to ai ko a cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala bai tilasta ya Allah ya sifanta waɗannan da wannan sifa alhali, ko a musulmi Allah bai tilasta bai fardanta tashi ai qiyamul layli cikin dare ba. Allah subhanahu wa ta'ala ga manzon Allah ne ya fardanta masa, ko kumin layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. To amma fa abinda muke so mu gane, Allah subhanahu wa ta'ala ana fifikon kusanci da shi ne gurgurdan fifikon mutane cikin nawafil, kuma a cikin nawafil ba abinda Allah yake so kamar raya dare da ibada a lokacin da mutane ke bacci. Shi yasa lokacin da Sayyidina Abdullahi ibn Umar yayi wannan ru'yar nashi, kamar yadda muka sani, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dalla da shi da yana qiyamul layl. Allah subhanahu wa ta'ala a Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika mursilin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Me wannan yake nufi? Ai sai ka ƙara da waɗannan shine ka shiga cikin al-muttaqun kenan, ka shiga cikin zababbu kenan a cikin bayin Allah masu tsoron Allah. Me za ka yi? Shine ka zama cikin muhsinai in kana so. Menene ihsani? Menene ihsani? Shine ka ƙara akan farilla, bayan da farillan da Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta maka, to ka ɗauki wasu nafilfili ka ɗaura wa kanka ƙari akan wannan farilla. Saboda haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bijin natural arziki ya mata amurabu inu kanu kabla zalika musini. Menene kanu kabla zalika musini? Menene musini? Sai ya ce kanu kalilan minan layli ma yahjau, ya ce kanu yusalluna salawatul khams wa yu'adduna zakat wa yasumuna ramadan wa yuhujjuna albayt. Wannan sifan musulmai ne kowa da kowa, ana magana sifan muhsinai ne yanzu. Kuma al-insan anta abudallaha ka annaka tarahu innan fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. To menene shi? Sai ya ce kanu kalilan minan layli ma yahjau, su ne irin wanda lokaci kaɗan ne suke bacci cikin dare. Wa bil ashari hum yastaghfirun, suna yawan istighfari neman gafaran Allah lokacin da mutane suke shagala suna bacci, ko suke shagala da wasu abubuwa daban, su suna nan sun shagala da neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma dukiyar da Allah ya basu suna ƙoƙarin ciyarwa, suna baiwa mabuƙata, ba wai mabukacin da ya zo ya kwankwasa masu koba ba, su da kansu suna kwankwasa zuciyar mabukaci su gane mabukaci ne su bashi. Waɗannan su ne al-muhsinuna. Saboda a cikin ahlul kitabi Allah ya ce akwai irin waɗannan, laysu sawaa min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli, suna tilawan ayoyin Allah tsawon dare, wato suna qiyamul layli kenan, wa hum yasjudun, kuma suna kasancewa masu sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka sani, Yahudawa ba su iya sujada, ba su iya sujada saboda a kisan da ya faru na cihidin nan, ko saboda haka in suka zo za su jira za ga za su sujada amma kansu yana kallon sama saboda kullun suna ji anan azabin Allah zai sauka a kansu to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce a'a sai wanda suke kai goshin su kasa wahum yasjudun suna kai goshin su kasa kuma abin da zai baka sha'awa duk littafai ainihin nusaf na Old Testament the New Testament thing da ainihin da daddu din wato idan kana dubawa zaka samu kullun sifan mu'minai zababu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'abuta sujada mun gode wa Allah da Allah ya keɓe kuma al'ummar musulmi yanzu da wannan sifan su kadai ne ma'abuta sujada a cikin masu bautan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah na
yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una bil khayrati wa ulaika minas salihin
yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khayrati wa ulaika minas salihin yu'minuna billahi wal yawmil akhir sun kasance suna imani da Allah da ranar tashin alkiyama ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umurni da abin da yake abu mai kyau suna hani da abin da yake mummuna anan wajen akwai mas'ala amma dai tana da zurfi a mas'alan al-husnu wal qubh wato menene ma shi abu mai kyau din ma tukuna menene mummuna wannan mas'ala ce tsananniya a wajen malaman ilmul kalam wajen malaman jidda ya shiga cikin ilmu usulul fiqh kuma zaka ga ana al-husnu wal qubh al-aqliyani al-imam al-ash'ari a wajen sa hankali baya iya gane abu mai kyau ne ko abu mummuna ne sai abin da shari'a ta ce mai kyau ne ko shari'a ta ce mummuna ne wasu kuma kaman mu'tazila suna gane a hankali zai iya gane abu mai kyau ne ko ko abu mummuna mummuna duk su ma sun yi tafsiri sun kasa har kashi uku abu mai kyau da mummuna din wannan dai mas'ala ce mai tsawo amma dai tana da muhimmanci a cikin binciken wasu mas'aloli musamman abubuwa ibadat maqulatul ma'na da wajen abin da ya shafi qiyasi ga wanda ya kai ya iya yin qiyasi din da istinbati da sauransu to zai zama waɗannan abubuwa ne za su taimake shi cikin fahimtar su to ala kulli halin dai suna umurni da abu mai kyau suna hani da mummunan abu wai sari'una fil khairat kuma suna rige rige cikin aikata alkhairi duk abin da yake alkhairi ne har kirkira suke yi su gano wannan alkhairi ne su aikata har kirkira suke yi su ga yaya mai wane ya bari cikin ayyukan alkhairi ni in ciki abin da shi bai ciki ba wai sari'una fil khairat suna gasa suna rige rige kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ko ardu as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin suna rigirge cikin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayyukan alkhairi wa ulaika minas salihin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan suna cikin salihai mun fada a baya yawanci aka ce salihai a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin waliyai zababbun bayi in aka ce salihai a cikin annabawa ana nufin annabi wato salih in an sifanta annabi da shi wato kamar muradif ne na lafazin annabi amma kuma in yazo a bayan wajen zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu nabiyya ba'di to yana nufin salihin bawa waliyi zababbe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun yi bayani kaɗan akan abin da ake nufi da waliyi ina ganin a kwanakin baya na
wa ma yaf'alu min khayrin falan tukhfahu wallahu alimun bil muttaqin
wa ma yaf'alu min khayrin falan yukhfaruhu wallahu alimun bil muttaqin wa ma taf'alu min khayrin falan tukhfaruhu wallahu alimun bil muttaqin duka kira'u ane ni ina karanta da qira'an wa ma yaf'alu min khairin falan yukhfaru duk abin da zasu aikata na alkhairi to ba za a mutunce musu ba za su zo ranar tashin kiyama su samu an rage musu wani abu a ciki ba za a su zo a ce sun aikata a ce basu aikata ba wa ma yaf'alu min khairin falan yukhfaru shi Allah ma ma'ajinsa wato wajen ajiyan Allah idan aka aje abin lunkuwa yake yi gurgudan baiwar Allah subhanahu wa ta'ala ko lunkuwa yake zai ta lunkuwa ne masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathal habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala na lillin kawo wanda yaso zaka je ka sami
na taba fadi a tafsiri a nan waje cewa gurgudan yanda ka dogara ga Allah cikin bayarwa gurgudan yanda Allah ya lullunka maka ko zaka zalu masa ranka kwara daya kwara daya ka bude kasa ka haka kasa ka bizni da ka haka kasa ka bizni yanzu kuma sai abin da Allah ya ka kici ka haka kasa ka bizni sai abin da Allah ya kuma yanzu ka sallama yanzu gaba daya dogaran ka kuma ga Allah ne sai abin da Allah ya in Allah ya tashi fitowa da shi sai ya fito maka da sunkula sai ya fito maka da masaran da zaka cire kila kwaya dubu ko daruruwa ko makamancin wannan bayan wani lokaci daga wannan kwara daya da ka bizne wanda har sai da ya ruke ya lalace kafin ya fara fitowa da wani abu din sai da zama ba zai ciyu ba to yanda kai wannan kasa a kasa ya fito maka da wannan to haka in ka baiwa Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk abin da mutum ya ba Allah gurgudan yanda ya kyautata bayarwa in ya zo ranar tashin kiyama ba wai zai ga abin da ya bayar bane a'a zai gani ne har ya ce ya ma za a ce wa ana so a ce mun wannan duka nawa ne kaman kissan wancan mutumin ko wanda aka dauki dabbar sa guda daya aka yi ta kiwata masa har suka zama garki yazo dauka aka yace wannan an ga ce masa ai wannan duka naka ne yace a wannan ana so ai mashi wasa ne ana mashi wasa da hankali yace a'a wallahi naka ne nayi ta maka kiwo ne har ga abin da ta zama saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa dayan ku ba zai kushe yana aikin alkhairi idan yi aikin alkhairi za ta shiga wajen Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da rainon masa wannan aikin alkhairin nasa yana rainon masa shi har sai ya mayar masa shi kaman dutsen Uhud in gode da abin da yafi haka alhamdulillah wallahu alimul muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala ya san masu yi dan Allah cikin masu aiki ya san kuma wanda ba dan Allah suke yi innal ladina kafaru
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah subhanahu wa ta'ala ce lalle wadanda suka kafirce lan tumniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyoyin su da ƴaƴan su ba za su musu maganin komai ba a wajen Allah wa ulaika ashabun nari lalle wadannan su ne mahammazowa wuta kun fiya khaliduna suna masu dawaba a ciki in mun tuna karatun mu na farko a wannan shekaran innal ladina kafaru lan tumniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika hum waqudun nar kadabi ali fir'auna walladheena min qablihim kadzabu biayatina fa akhadhahum allahu bidunubihim wallahu shadidul iqab to kuma dama dai abinda aka fassara wancan ayan da shi shine fassaran wannan na'am matalu
masalu ma yunfiquna fi hadhihi hayatid dunya kama qalimin fiha asharu nasaban kama qalimin fiha asharu nasaban harfa qawmin zalam
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون الله سبحانه وتعالى يقول كتم كتم أبين دسكي تشير وعن الدنيا أتكين وانا رأيو أنت الدنيا kwatan kwatan iska ce wadda take dauke da guguwa mai sanyi matukan sanyi asabata harfa kaumin ta sami shukan wasu mutane zalamu anfusahum sun cuci kansu fa ahlakat sai ta halakar da wannan shukokin wa ma zalamuhumullahu walakin anfusahum yuslimun Allah subhanahu wataala bai sifanci da zalunci ba Allah ba zai zama mai zalunci mai zaluntan su ba su ne dai suka zalunci kansu wato Allah subhanahu wataala anan yana gaya mana ayyukan waɗanda ba su imani da Allah ba na sharadin karban aiki shine imani duk yanda yaga aiki da kyau idan babu imani to sunansa aikin banza zai amfani mai shi kila anan duniya idan kuma aikin ya zama soyayyen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to a lahira zai bi shi ya amfani shi shine kadai aikin da Allah ya yi wa istisnai shi kadai ne aikin da ko ba imani inda an same shi to ko a lahira sai ya je ya taimaki mutum da wani abu ko mun san dai duka hadisan Bukhari da Muslim
duk dai ma agnaita an amnika ba sai mun zurfafa magana akai ba amma dai mun san yanda Allah subhanahu wataala ya faɗi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ga amfanin da soyayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi har a lokacin da babu imani mun san hadisin Bukhari shi ma na Abu Lahab da amfanin da murna da yayi ranan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa ranan a cikin wuta duk da yana cikin wutan din amma saboda ya taɓa murna da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake rayi to a wutan ma sai yayi masa amfani duk in ranan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewayo to sai Allah ya saukaka mashi azaba saboda wancan murnan da ya taɓa yi ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin Bukhari ne kamar yadda muka sani ruyan al-Abbas dan uwan shi Abu Lahab to saboda haka duk wani aiki in babu imani a ciki to kamar talirihin fi hasirun asabat harza qaumun zalamu anfusahum fa ahlakat in babu imani banda kamar yadda nace soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kam ba zai idan babu imani ba zai kai mutun aljanna ba dole sai da imani amma zai taimaki mutun a duk inda ya sami kansa fa ahlakathu sai ta halakar da shi wannan shukar nasu وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ watan duk in kaga wani abu ya faru da mutum sabanin yanda Allah subhanahu wataala koko yanda sunan kauniya suka suke zo to ka tabbatar abin ba daga wajen bawan in an jingina shi ga Allah sai dai saboda kaddara amma daga wajen bawan an sami wani halali Allah subhanahu wataala yayi kasan nan don ashuka ta fito idan kaga kai shuka bata fito ba to baka karanci baka bi kaidojin da Allah subhanahu wataala ya aje maka yanda Allah ya tsara mata ana so a ga ya mana cewa in kaga gajiyawa in kaga kasawa to galiban daga gajiyawa ne na bawa daga yayi abin da Allah yayi masa umurni akan wannan abin wa ma zalamuhullahu da wannan abin yazo ya kone a sun suka cuci kansu kuma sannan imanin mutum da kyawawan ayyukansa da insaninsa da alkhairinsa duk yana cikin takin da yake taimakon gonansa yana cikin takin da yake zuba wa gonansa ba kai tsaye ba dan haka idan kaga gonansa ya lalace shi yasa wasu suke ganin cewa duk da ba dole bane idan mutum ya gamu da ibtila'i sai suka ce wani kamar rashin tautatawa ne ba dole bane Allah zai iya bawansa jarabawa saboda karin kusanci da Allah subhanahu wataala ne ma cikin wannan jarabawa Allah subhanahu wataala shi yafi sanin wanne ne yake alkhairi ga bawa tsakanin bayarwa ko karba amma da yawa kan Allah subhanahu wataala yana karba daga bayi idan ba su kyautata amfani da wannan ni'iman da Allah subhanahu wataala ya yi musu ba koda ko ni'iman lafiya ne baka kyautata amfani da shi ba sai ka rasa ni'iman kwanciyar hankali baka kyautata amfani da shi ba sai ka rasa ni'iman daukaka zai ga dauloli Allah ya ba su mulki masu mulki sai su tarbiyyar wata ruko mara kyau ga wannan mulkin sai Allah ya kwace Allah ya ba ku kwanciyar hankali da zaman lafiya sai ku ita ganganci yanzu duka kasan nan duk wanda ya rayu shekara 20 30 da suka wuce ina jin wani yana jawabi sai yake cewa yana labarin shekaru duk ba su wuce 20 sai 20 ba ma yana lokacin ana zauna lafiya a kasa sai na ga da gaske ne fa abubuwa da yawa da suke faruwa yanzu ko a kokolwa ba ma tuna yuyuwan su faru shekara 15 20 da suka wuce a ce mutum za a rika kwankwasa gidan mutum ana dauke shi ana sace shi ana ciniki da shi mutum zaka ga hanya abu kadan in ba a hankali ba sai hawan jini ya kama mutum da ya danga dutse ya hangi dutse a gaba yana tunanin wanda da zaka tashi kana tafiya cikin dare ka tashi a kowane lokaci saboda ni'iman kwanciyar hankali da amma muka yi ta wasa da shi muka yi ta wasa da dama amanonin Allah da Allah subhanahu wataala ya daura a guyen al'umma kamar yadda nake faɗi ina yawan muhimmanta jidda dalilan rashin rasawan mu da kwanciyar hankali a kasar mu dalilan suna da yawa amma ni ina muhimmanta dalilin rashin rike amana rashin rike amana waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su amanan al'umma ba su rikewa an bada amanan a yi aiki makaman ma da za a sayo don a yi amfani da su wajen maganin ta'addancin an kawar da 70 ko 80 bisa 100 kuɗin sayo makaman ko an yi wani abu da shi can daban makaranta da ya kamata a gina wa mutanen nan a bisu daji a gina musu makarantu a ilmantar da su wanda da an musu haka da kila sun yi ilimi ba su zama abin da suka zama ba wani ya cinye kudin yana jin dadi an zo an nada mashi rawani kuma ya zai zo hutu garin su yana raba wa mutane naira 100 ko 500 ko 2500 ana ce masa mutumin kirki alhali dukiyar al'umma ya sace wanda ya kamata a je ai masa wannan ayyuka ya kwanta akai kuma su ne manya ko muna so ko ba masu in ba mu yadda ma su ne manya ba sunan mu masu hasada in ba mu yadda su ne masu girma ba ba mu yadda dole sai mun jinjina musu mun daga musu hannu ba sunan mu a idan duniya wai muna musu hasada ne to saboda haka an yi ta rayuwa cikin wannan ƙaryan yana ta taruwa har muka zo muka sami kanmu a inda mu yanzu abubuwa sun kwance a hannu sun fita a hannu sai dai kuma mu ta addu'a kuma mu gyara gurgurdan abin da zamu iya domin addu'a kadai addu'a babban abu ne amma ba shi kadai ne wajibi ba za ka bata abu da kanka sannan ka tsaya ka ce wai Allah gyara mu ba fa bima kasabat aydiku saboda haka a dole ne mu dawo mu gyara kowannen ku yana da masuliya ba wai ina magana akan wadancan wadanda suke rike da manyan amanona su nasu masuliyan yafi girma amma kowa kowa a cikin mu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa yana da masuliyan da yake bukata da wani abu da yake bukata ya gyara kuma kila idan muka gyara Allah subhanahu wataala ya ji kanmu ya gyara mana ana ta wasa ana masu karban masu kula da hanyoyin shigowan kayayyaki borders na kasa da na ruwa ana ba su kuɗi suna sawa aljo suna jin dadi ana shiga da containers ba tare da an duba ba injin da ke scanning din ma an lalata shi misali ai ta shiga kawai inda zaka bada kuɗi ashe ana shigowa da makaman da za a zo a halaka shi da iyayensa da ɗan uwansa shi kuma yana can yana zaton cewan ya ji dadi ya karbi ko abin da ake tayi kenan ana ta shigo da kwayoyi da abubuwan batar da hankali ana ba mutane wasu ɗan ƙananan canji suna karɓa suna jin daɗi ai ba ba jami'an tsaro ne a hanyoyi ba ba su ma ba manyansu a inda ya kamata bane amma kila an gansu ne a wani lokaci sai aka suka bada dama aka yi ta shigo da waɗannan abubuwan suna ganin kaman ba zai shafe su ba koko a'a ai kila ma can wani ɓarayi ne wasu ɗan tawaye suke tawayensu ba zai zo inda muke ba to gashi yanzu ya hana kowa kwanciyar hankali kuma wallahi dole mu gyara yanzu kuma dole mu dage da addu'a idan ba haka ba to abin da zai zo a gaba kila nan da shekara 20 din wasu kuma su rika ce mai yanzu lokacin ana zaune lafiya ba mu fata Allah ya kare mu Allah ya azurta mu da zaman lafiya Allah ya ba mu ikon gyara abin da zamu iya gyarawa a hannunmu Allah ya gyara mana abin da yafi karfin mu a zamu hakura haka nan a da tambayoyi wannan yana tambayar mutum ne mafarki bayan sallar asuba har yayi inzali cikin ramadana ya matsayin azuminsa da da sabani zamanin sahabbai akwai sabani a wannan matsala amma yanzu babu sabani watan azuminsa yayi ba komai na'am rufi alqalamu an salatin ko mun san dai hadisin sabanin nana Aisha da sayyidina Abu Huraira dukan su sayyidan mu Allah ya kara musu mutum ne ya yi shakka kan ganin wata sai ya yi azumi to ai dama ba a ce sai ya shakkan shi bai da wani tasiri tunda dai al'umma ta gani shi ganin wata ba wajibin ka bane kai ka gani in dai al'umma ta gani an tabbatar da shugaban al'umma ya tabbatar an gani to shikenan wajibin ka ne kai azumi to da haka wancan shakkan nashi kuma so da karancin ilimin sa ne ba ya da wani tasiri kuma azumin sa ya matukan yayi niyya kafin watan bayyana niyya yayi ya kafin lokacin sahur kafin lokacin alfajir wannan ya ƙara tambayan da yayi mafarki ya aika tambaya biyu lokaci ɗaya mutum ne yake sauraron addu'a ta rediyo zai iya bin addu'an wannan mai addu'an ya rika cewa amin ko za ta yi masa amfani ne zai hana Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara masa yarda itaciya ma yanzu tana addu'a ya ce amin ya amsa ya zo ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi addu'a na itaciya ya gani a mafarki tana addu'a itaciya amma barki ma ba ma a farka ba saboda haka ai addu'a duk inda ka ji shi ka amana Allah subhanahu wa ta'ala ana fatan ya azurta ka da abinda wani na tambayar mutumin da yake gaba da wani cikin watan azumi kuma ba da kan wani laifi ba ya rasa lada mai yawa na azumin sa ya idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarqus wala yashab wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mu'un sa'imun ko saboda haka ranan azumi rana ba ranan gaba da fada bane ranan saboda haka wannan azumi ne kawai na yunwa da kishirwa da kuma ijza'i a fikihance amma azumi a wajen Allah sai an guji duka irin waɗannan abubuwa Allah ya bamu iko wannan ya ce mutum zai iya bin sallah jam'i a gida a lasifika idan da uzuri mai karfin da zai tilasta masa haka idan da uzuri mai karfi rashin lafiya ba zai iya miƙewa ba da sauransu babu laifi zai iya yi ko mata a cikin gidajen su malamai sun masa fitawan za su iya yi amma in babu uzuri to ba za a yi ba saboda sa'ayi zuwa masallaci wajibi ne shi hadisi ma ya ce la salata lil munfaridin khalfa as-saffi ba wanda ya salla shi kadai a bayan sahu ma ba ya da sallah duk da dai wannan a cikin malamai Ahmad ibn Hanbal ne kadai ya dauki zahirin wannan hadisi sauran malamai da su aiki da zahirin lafazin ba sai suka fahimci kaman ba ya da sallah mai cikakkiyar lada saboda haka sai suka nuna dai na ƙasa ne amma shi Ahmad a wajen sa inda gangar ka tsaya a bayan sahu kai kadai kai sallah ma ba ka da sallah balle a gida wannan ya ce ya ji waɗansu suna cewa hoto ba kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci masu taswiri masu musawwirin amma musawwirin da hadisi yake nufi sune masu yin gumaka masu yin gumaka wato sassaka gumaka suna sai da shi a wancan lokacin to amma shi kanshi hoto idan zane ne mutum zai ɗauki alƙalami ya zana wani to shi ma ya zama koyi da halittar Allah amma idan ba zane ba ne ɗaukan hoto ne wannan sura zilliya ne bai da wani tasiri shi kanshi mutumin ne ba koyi kai da halittar shi halittar nashi ne sura ka hotonsa ne kawai ba wani akwai irin tambayoyin da ba na amsa su tambayoyi ba a iya ko da mutane za su zaci cewa za a amsa saboda dagewa da aiko irinsu ko sau ɗari za su aiko sau ɗari zan ki amsawa saboda haka sai dai su yi haƙuri wannan yana tambaya ne akan mutumin da aka sa mashi rana da wata sai ba a daura aure ba sai ya sadu da ita sai ta sami ciki sai ta haihu bayan ta haihu kuma ita ta rasu to ya matsayin wannan dan a shari'a akwai malamai a cikin malaman musulunci da suke ganin idan an sanya rana an ba mutum matsayin aure ne akwai masu wannan ganin duk da ra'ayinsu ne rauni ne amma dai akwai wannan ra'ayin a cikin ra'ayyuka na wajen malamai wato an ba mutum an ce an ba shi waliyaisa sun ba shi shi kenan shi kuma ya karɓa kamar an yi baiko kenan ko to amma dai al-qa'ida al-urfiya muqaddamatun ala alqa'idati lughawiyya inda ta'arud ko al'urfu muqaddamun ala lughati inda ta'arud wata ka'ida ce muhimmiya da za ta yi halin niza a wannan wajen wannan dan da aka haifa a wajen mafi yawan malaman fiqh mafi yawa dan mamansa ne ba dan babansa ba ba za a jingina wa baban ba wannan shine kauli da yafi shahara a wajen malaman fiqh amma yanzu abinda zai ba mutane mamaki da yawa daga malamai a wannan zamanin kuma sun saba da wannan duk da ina san Ibn Taymiyyah yana cikin wanda suka tafi akan cewan ba za a jingina wa baban dan za a jingina masa dan sani to amma da shi da wasu daga cikin malamai amma dai a wannan zamanin mafi yawan malamai sun tafi akan cewa a jingina wa uban sun tafi akan wannan saboda kallon maslaha da abubuwa da yawa to amma dai su wanda suka ce kar a jingina din dan tsoratarwa daga fadawa cikin irin wannan to amma su ma inda suka ce za a jingina din kamar misali an yi ciki da aka yi ciki tabbas ta sami ciki wata takwas da ciki sai aka yi masa aure da shi wannan wanda ya ci bayan wata ɗaya sai ta haihu ko to kaga tabbas ba dan auren bane ko tunda dan aure ba zai gaza wata 6 ba ko wata 5 da kwana 20 ga sabanin dai malamai a cikin wannan matsalar to anan sai shi wannan waɗannan malaman suka ce sai a bashi dan dansa ne kawai ya ci gaba da kulawa da abinsa tunda bai dinayin ba bai ce shi ya haife sa ba sun dogara da kissan Zayyad ibn Abihi da Abu Sufyan ko wanda yace dansa ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ya istilhaqi da shi yayi wa Muawiya dansa wasiya da cewa wannan mutumin dansa ne yayi uwarsa ciki kafin musulunci ba a aure ba aka same shi saboda haka dansa ne kuma suka yi ilhaqi da shi ko da yake wasu malamai suka ce to za a raba kafin musulunci da bayan musulunci in kafin musulunci ne akai abin sai kuma ya shigo cikin musulunci za a iya karba amma in bayan musulunci ne ba za a karba ba amma kamar yadda ya ce malamai a wannan zamanin da yawa sun tafi akan cewa za a yi ilhaqin shi da wannan baban sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.